الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana la'asariyar ranar juma'a ce da ke daidai da 17 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427, daidai da 11 ga watan August shekara ta 2006. muna karatun littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta miki. muna kan dalilan da ke sa ake kin karban hadisi. ana kin karban hadisi ne saboda manyan dalilai guda biyu: imma an yakuna mardudan li sababi saqatin fil isnad wa hadha yanqasimu ila khamsati aqsam, ko yanzu za a ki karban hadisi ne saboda an samu jibi a cikin isnadin shi, to wannan ya kasu kashi biyar. ko kuma ya zama mardudun لسبب طعن في الراوي ان يكر بانشي ne saboda mutunci ko sukar ne riwaya, wannan kuma ya kasu kashi 10. shine muke kai akan na hudu da na biyar, dalili na hudu da na biyar daga cikin dalilan da ke sa a kikar ban hadisi ta bangaren suka. to sai malam yace summal wahamu, sannan sai wahami. إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. دليل نشدا كما لا يمكن سننكم سيوهني أن سيوهني ما دليل ندج كن دليلا دكي ساوى تومي وهني دهو سا إن روداني متن يروي توما جنا سيدا أقوي روداني أتكنتا وانا نكو أدبي أن سبا أكربي. to balle abin da yasa yadda za a sadaka da bautar Allah, abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka samu rudani. to zamu zo mu ji me ake nufi da rudani tukuna cikin ilimin musalla al-hadith. sai yake to amma kafin a tafi da nisa ga hanyoyi waɗanda malam ya faɗi kaɗan daga hanyoyin da ake gano wahami din. yaya ake iya gane mai hadisin nan akwai rudani, akwai rikici a cikin hadisi? sai ce in ittali'a alaihi bil qara'in, idan aka gano wannan rudanin nashi bil qara'in ta hanyar wasu dalilai, wajen itturqi da kuma tattaro hanyoyin hadisi, fal mu'allal, to sai a hukunta cewa wannan hadisi ya zama mu'allal. mas'ala hadisi mu'allal tana daga cikin mas'aloli na mas'alolin hadisi masu matuƙar wahala, har ta kai ma wasu malaman suna cewa ma gaba ɗaya wannan ba a koyon shi, baiwa ce kawai in Allah ya yi maka ka samu, in bai maka ba duk karatunka ba za ka samu ba. don dama ana samun ilimi ne ta hanyar koyon karatu. ku kiyaye, idan ka koyi karatu, a cikin karatun ilimi yake fitowa. ko mun gane wannan da kyau? to shi illa gano illar hadisi ilimi ne, ba abu ne wanda za a koya maka a ce kaga ka'idar kaga ka'idar kaga ka'idar ba. a cikin wasu ka'idoji ne daban da za a koya maka, karatu kenan. sai kuma kai da kanka a cikin kwarewarka da gogewarka a cikin wannan ka'idojin da aka koya ma, sai kuma ka rinka gano illa. don haka hanyar gano hadisi munkari ko ba'isi ko mawdu'i hanya ce mai sauƙi, ita ce za a ce maka idan ka ji maƙaryaciya ruwaito hadisi ya zama ba'isi. idan wanda yake da kasratul ghafla ya ruwaito hadisin ya zama munkar, kamar waɗanda muka yi. to amma illa fa ba a ce maka idan wani ya ruwaito to hadisin ya zama mai illa, ayyo ba illar ba kenan. don dama ita illa ita ce matsala ce wadda take a ɓoye, wadda a zahiri lafiya amma a hakika fa matsala, kamar cutar kanjamau. sai ga ƙumeliyar mace lafiyayya a jika amma sai ce tana da kanjamau, to ashe kaga ido baya iya gano kanjamau,
a karkashin wannan misalin nake muku, ina fatan kun gane. To haka illa a cikin hadisi ba wai sai maka za a idan mene ne ko ne halin iri kaza ya ruwaito hadisi to ya zama mu'allal ba, a'a sai dai kawai a ce maka to ka ji ka'idojin, ka ji ka'idojin. Daga cikin ka'idojin nan a can baya in ba ku manta ba mun yi magana dangane da jam'ut turuq, ya ake tattaro hanyoyin hadisi, mun yi magana akan tatabbu ko to al-i'tibar. Yanzu kuma abinda muke so ka gane magana da al-qara'in din nan. Al-qarina, na shayi muku bayani akan qarina. Qarina wani dalili ne da ke sa ka iya fahimtar wani abu wanda da ba wannan dalilin da ba za ka iya fahimtar shi ba. Misali, a yadda muka saba in ka ga kofar gidan wani ya cika, to babu shakka ya zo weekend ne, ma'aikacin gwamnati ne ko dan siyasa. To don haka duk ran da muka ga ya cika, kofar gidan ya cika, to za mu ce Asabar ce ko Lahadi, saboda waɗannan ranaku su ne ranakun zuwan shi, kuma su ne ranakun da za ka ga jama'a sun cika saboda ya zo. Kawai na shawo kwana sai na ga kofar gidan wani ya cika, sai na ce la yau Lahadi kenan. Yanzu wacce karina ce ta taimake ni na ce yau Lahadi ce, saboda dalilin sabon in dai ka ga wurin ya cika to Lahadi ce ko Asabar, amma sai zama yau Laraba ce. To in aka ce a me ya dauke ka kace yau Lahadi ce, kace an dai ka ga kofar gidan ya cika to Lahadi ce ko Asabar. Kaga kuna fahimtar karina, wato wani abu ne ke taimakonka sai ka fahimci wani daban. Za mu zo ban tsawaita magana dangane da karina, don malam zai zo zai mana magana akan yadda qara'id din suke, irin dalilan da suke taimakawa wajen ka iya ganowa. Amma daga ciki jam'u turuqi, mun yi magana dangane da jam'u turuqi a can baya, wanda ina ganin an yi magana wadda take mustaufa, cikakkiya wadatacciyar magana, kuwa fahimci me ake nufi da jam'u turuqi. Hadisi ne ɗaya za ka samu sai ka tafi nemo wasu hanyoyin. To garin nemo hanyoyi, kana neman ka ƙaro mishi hanyoyin da za su sa shi ya zama mai ƙarfi, sai kuma ka gano ashe waɗannan hanyoyin da ka buka tattaro sun sa ka gano shi wanda kake da shi da farkon ashe yana da matsala. To me ya taimake ka ka gano wannan matsala? Amma da farko me ka gani? Sai ha ka gani da farko ka gani shi sahihi ne, sai ka ce bari kana son ya ƙara ƙarfi akan ƙarfin da yake da shi. Garin nemo hanyoyin kuma sai ka gano to ashe can Suhail da ya ce ya ruwaito daga Abu Huraira, Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ashe sakamakon waɗannan hanyoyin da na samo yanzu, ashe Suhail ya ruwaito daga baban shi ne, sannan daga Abu Huraira, ba wai Suhail ne kai tsaye daga manzon Allah ba. Amma to in aka ce me ya taimake ka ka gano haka, sai ka ce saboda ka tattaro hanyoyin hadisi. Yanzu ka ga karina a nan, garin binciken tattaro hanyoyin hadisin sai ka gano abin nan. Illa ina fatan mun gane. To ita ce yau za mu tattauna magana a kai kwarai da gaske a dangane da ainihin illa ɗin. Bari karanto mana abin da malam yake cewa, yake ثم الوهم وهو القسم السادس وانما افصح به لطول الفصل. Sauran ai kun ga kawai ya rinka kawo su a takaice ne, don wannan ya ce wa kadhar rabi'u wal khamis ko, to amma nan kuma da yazo sai yake ثم الوهم, to saboda ya tsawaita magana ne dan kar ka ga magana har kuma ka zo baka gane me ake cewa ba, dan haka nan sai ya fito ya fadi karara. Yace inuddina alayhi ay ala alwahm, in aka gano shi wahami din bil qara'id addallati ala wahmi rawihi min wasl mursalin aw munqati'in, idan aka bi wasu hanyoyi na dalilai aka gano rudanin da mai riwaya yayi, na cewa shi ne riwayan asalin hadisin mursali ne amma sai ya wasala shi, kun gane, aw munqati' ko hadisin munqati' ne nan ma sai ya wasala shi, au idkhali hadisin fi hadisin, ko kuma ya shigar da wani hadisi a cikin wani, kun san duk haka tana faruwa. Misali, idan kana nan kana karatu a blogul mara, in baka natsu da kyau ba, wata ran zaka shiga wannan rudanin da zan faɗi, don naji mutane da yawa waɗanda suka ɗauki blogul mara kawai suke karanta sun shiga. Akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce Annabi yayi kaho yana aikin hajji. Wannan hadisin sahihi ne, Bukhari ya ruwaito shi. Sannan akwai wani hadisin daban kuma aka ce Annabi yayi kaho yana aikin hajji. Sai yayi kaho yana azumi, nan yayi kaho yana azumi. Hajji azumi, kun gane? Hadisan biyu. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho yana aikin hajji. Sai hadisin kuma manzon Allah yayi kaho da watan azumi na Ramadan. Kun ga hadisai biyu ne, don yanzu sai ya hada su kawai, sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaho yana aikin hajji da watan Ramadan. Yawa sai Ibnu al-Qayyim sai ya ce wanda ya ruwaito wannan hadisin yana da motsuwa kwakwalwa, yana da hauka a cikin kansa. Don ana hajji a Ramadan ne? Ai ba a hajji a Ramadan. To amma kuma wani kawai ya je ruwaito. Hakikanin al'amari sai Ibnu al-Qayyim ya ce hadisan guda biyu ne. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi kaho a lokacin yana aikin hajji, kuma Annabi ya taɓa yin kaho da watan azumin Ramadan. Kaga hadisai biyu ne, sai gwama su sai ba da labarin. To yanzu wata karina ce za ta taimake ka ka fahimci rudanin da wannan mai riwaya ya faɗa? Sai ka ce ai ba a hajji a watan Ramadan. To kun ga idkhalu hadisin fi hadisin, ko kun fahimta jama'a? Misali nake mana, to sai ce au nahwul zalika min al-ashya'i al-qadiha, ko dai makamantan haka daga cikin abubuwa waɗanda suke masu suka a cikin riwaya. Wa tahsulu ma'rifatu zalika bi kasrati at-tatabbu', ta yaya ake iya gane hadisin nan akwai wahami a ciki? Ana iya gane shi ne da yawan bibiyan hanyoyin hadisi. Hadisi ɗaya ne kake da shi, sai kai ta bibiya hanyoyin wannan hadisi, sai ta bibiyar hanyoyin hadisi a cikin garin bibiyar, sai zan ka hadisi ne ka samu shi cikin Muwatta, sai ka tafi kana bin hanyar sa a cikin Bukhari, sai ka dawo cikin Nasa'i, sai ka dawo cikin Musnad. Garin bibiyar hanyoyin aiki mai yawa da kake yi, to sai ka iya gano akwai illa, ko kuma ka gano akasin haka, sai ka gano ƙarfin hadisin. Don haka duk sanda ka tafi kana wannan aikin, ɗan abu biyu ke faruwa: ko dai ka gano hadisin ya ƙara ƙarfi, ko kuma ka gano ya ruguje. Ina fatar mun gane. Yawwa, sai ke cewa wajen isturki fa haza huwa almu'allal, to irin wannan shi ake kira almu'allal. To ku kiyaye wannan, kamar yadda na gaya muku a cikin ilimin hadisi yana daga cikin abubuwa masu rikici, domin hatta game da sunan da za a faɗa mai sai da malamai suka yi sabani. Shin za a ce mishi alma'alul, alma'alul, ko za a ce mishi almu'il, ko ko za a ce mishi almu'allal? Wasu yawancin malamai sun yi suka game da wannan, suka ce dai wasu matuwa suka yi a suke hanta ma bai halatta ba a ce mishi alma'alul. Sai dai kuma an samu manyan malamai sun kira shi da wannan sunan, kuma limamai ne a cikin fannin, kamar su al-imamu Abul Husayn Aliyu ibn Abdullahi ibn al-Madini, kamar su al-imamu Tirmidhi da su ibn Abi Hatim da Abu Hatim ɗin shi kanshi da makamantansu sun kira shi. Amma waɗanda ba su yadda a ce musu ma'alul ɗin ba, sai suka ce waɗancan malaman sun kira shi da wannan suna ne qabla istiqrarul qawa'id, kafin ka'idojin mustalahul hadisi a yi standardizing ɗinsu, a tabbatar da su kowace abu, a ce ga abin da za a kira ka ba kada a kira shi. Don haka a wancan lokacin zai zan suna da tasarrufi, ko kun fahimta? Domin waɗannan ka'idoji na mustalahul hadisi ai an samu lokacin da yake babu su a rubuce, amma dai mazaje na aiki da su a kansu. To kafin a tabbatar da su, akwai tasarrufat wanda malamai suke yi. Daga cikin tasarrufat ɗin, malaman da zaka ga sun bibi hadisi mawdu'i sai su ce miki ba'isi to in kace a'a to ai imamu malik ya ce hadisi kaza ba'isi ne sai a ce a'a ai ku a lokacin su ba a riga an gama tace masalolin ba dan haka duk hadisin da bai inganta ba kawai sai su ce miki ba'isi ko munkari ne ko mawdu'i ne ko mu'allal ne ko wani ilimi ko kun fahimci magana da nake so in ce to ingantacciyar magana dai ya halatta za a iya ce miki al-ma'lum din amma a kira shi da al-mu'allal ko al-mu'allal to shi ne ya fi dacewa to malamai sun fi kiran shi da al-mu'allal ina fata an gane shi malam yake cewa wa huwa min aghmad anwa'i ulumil hadisi yana daga cikin mafi wahala daga cikin nau'o'in ilimin hadisi wa addaqaha kuma yana daga cikin abubuwa masu wahala ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ساقبا باب wanda yake iya gano hadisin ne illa sai wanda Allah ya bashi fahimta ne kaifi wa hizzan wasi'an da hadda ne yalwata wa ma'rifatan tamma da kuma cikakken ilimi bi maratibir ruwati da matakan masu riwaya zamu zo zamu magana akan maratibir ruwati martabobi na masu riwaya Imam Malik yaya zaka gwada haddar Imam Malik da Abu Huraira yaya zaka gwada haddar Ali ibn Abi Talib da Ibn Mas'ud to maratib anan yanzu ba ana magana martaba ta daraja ba don zaka iya samun wani shine sarkin gari amma kuma ko ladan bai kai ba ba shine limamin gari ba to kaga abin daban-daban ne saboda haka yanzu ana magana akan martaba ta ainihin masu riwaya to mutumin da yake da cikakken ilimi akan martaba zan kawo muku ka'idojin da ake gane maratib na masu riwaya idan ka gane wannan ka'idojin to ya rage maka kai kuma sai ka je kai ta shimfida furu'a din tunda ka san usul din zamu zo muna da darasi na musamman mun zo akan jar'u wa ta'dil insha Allah zamu zo za a maratibu arwati martabobi na masu riwaya hadisi in aka ce kaza to matsayin hadisin shi kaza in aka ce kaza to matsayin shi kaza in aka ce kaza to matsayin shi kaza to wannan zaka zauna ne ka tsara dare raki ka zauna ka karanta ka haddace ka fahimta ka kware ka gane misalai akai to in ka kware akan haka sai kuma ka je kai ta karanta littafin tarihin malamai yanzu ka san usul din ka san ka'idojin to kuma kana son yanzu ka gane tafsirin su an koya maka tajwidi to yanzu yaya kuma an sake ka zaka iya tabbaka waɗannan kawaid na nunus sakina da tanwini da sauransu to shine kaga tabbakawar kuma ya rage wani abu ne wanda sai ka je kana yawan yi ina fatar mun gane yasa dole mutumin duk da yake son ya kware a cikin ilimin hadisi yana buƙatar na farko ya je koyi ilimin tukuna sannan na biyu ya zo ya zauna ya rinka karatu ne faɗi ne zurfi sannan kuma ya rinka addu'a Allah ya sa ya fahimta da shi Ibn Taymiyyah yace wani lokacin abu ya rikice mai sai ya je tsohon masallaci ya je yayi sujuda ga Allah yana kuka sannan yake fahimta wani abu to me yasa yake zuwa tsohon masallaci saboda tsoffin masallatai galibi babu siyasa ba demokradiya a cikin su an yi su don Allah ne amma sabbin masallatai wani an yi ne wannan an bata mishi rai wannan ya cinye kudin committee sai ya gude kafa nashi akwai demokradiya a sababbin masallatai kun gane hikimar tsohon masallaci da haka yawa aka ce sai je tsohon masallaci sai je na roƙon Allah Allah ya bashi fahimta wa malakatan qawiyatan sannan sai wanda yake da mallaka wato ƙwarewa mai ƙarfi bil asanidi da sanin isnadai wal mutun da kuma mutun matinan hadisai walahaza lam yatakallam fihi illa al qalil min hadha min ahli hadha al sha'an dan haka daga cikin malaman wannan ilimin dan kaɗan ne daga cikin malaman wannan ilimin suka yi magana akan hadisi ne illa saboda kun ji sharuɗan jama'a duk karatun ka sai kuma Allah ya maka baiwa to kuma baiwa wani abu ce sai Allah ya ga dama ya baka kai ita ba abu ne muktasab ba abu ne da kokari ke bayarwa ba sai kaga wani wanda yake kokarin ba yana da baiwa wani kuma yana tabbata kokarin kuma ba baiwa to don haka sai zan yan kaɗan ne daga cikin malaman wannan sha'ani na ilimin hadisi suka yi magana dangane da hadisi mai illa ka Ali ibn al-Madini kama al-Imam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini malamin al-Imam al-Bukhari wannan malamin shi ya fi kowa ƙwarewa da shahara
a zamanin su Imam al-Bukhari dangane da ilimin illa da littafin shi nazo muku da shi don ku gani lakin ilm al-hadisi wa ma'rifatu ar-rijal wa at-tarikh lil Imam al-Kabir al-Hujja Abi al-Husayn Ali ibn al-Madini al-mutawaffa sanata 40 wa 30 wa 200 hijriyya kaga miki karshe wajen 1100 da wani abu da rasuwa to wannan littafin shi kansa littafin kana son ka karanta shi kana ka fahimce shi sai ka na tsuku nan ba haka ba sai ta karanta littafin baka ma san me yake cewa ba tukuna saboda ilimin da aka ce yana da wahala to kuma kaga usul din shi ma to zaka samu yana da wahala to shi Allah ya mai bayawa a cikin wannan fannin shine sai ya rubuta wannan littafi gashi ilmul hadith wa ma'rifatu ar-rijal wa at-tarikh zaka ga yadda ka'idojin sanin illolin suke sannan kuma da yadda mazajin da suke da illa a cikin hadisi da abubuwa makamantan haka gashi nan da littafi mujallad guda Allah ya taimake mu sannan wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari da al Imam al Bukhari wa Yaqub ibn Shayba da Yaqub ibn Shayba wa Abi Hatim da al Imam Abu Hatim ar-Razi haka dan shi ma ya gaje Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi shi uban ya je ya kashe rayuwar shi gaba ɗaya a neman ilimi ya baggarin yana saurayi amma ya dawo ya tsufa to da ya dawo sai zan ya gaza daga ya iya wato baza ilimin da ya je kashe rayuwar shi akai sai zaunar da ɗan ya ta karantar da shi sannan yana ta rubuta rubuci to shine ɗan ya rubuta littafi mujalladi 9 al-jarh wa ta'dil to a cikin mafi yawanci ya baza ilimin mahaifin nashi a ciki to Allah ya yi wa da ɗan da uban ya yi musu baiwa a kan wannan na'am wa abi zur'a da al-imamu abi zur'a wa dara kutuni da al-imamu dara kutuni to al-imamu dara kutuni shi kuma hujja ne Allah ya yi mai baiwa a wannan fannin don ya rayu bayan su Imam al-Bukhari a zamanin shi babu kamar shi ya je ya cikumo kwalar wasu hadisai a cikin sahihul Bukhari kamar guda 200 yace waɗannan hadisan duk suna da illa ya kawo matsaloli aka kasa samun malamin da zai bashi ansa har sai da malaman zamanin suka kare wasu ba su yadda ba amma ba su da hujjar da za su iya challenges su iya mukabalanta shi sai da wannan zamani ya wuce al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mai bulughul maram ya taso sannan ya ba da ansa waɗannan hadisan gaba ɗaya dara kutun yana kabari wannan ansa ya ba da ita a muqaddimar fatuhul bari in ka ɗauki muqaddimar nan ta fatuhul bari zaka ga duk matsalolin da ya kawo sai da Ibn Hajar ya ce a bai gane ba ne wuri kaza wuri kaza wuri kaza to magana al-Imam Shawkani kenan fa kam tarakal awwalu lil akhir to da yawa na farko sukan bar wani abu sai dai na baya su to tsaya su tattake akai to jama'a kun ji wannan sai malam yace wa kad taqsuru ibaratul muallim an iqamati al-hujja ala da'awahu kun ji halar wannan ilimin malami zai yi da'awar hadisi kaza mai illa ne amma shi da kanshi kuma sai ya kasa bayanin ya za a yi ya kare wannan magana da ya fada yace ibara bayanin wanda ya illanta hadisi yakan gaza game da tsayar da hujja akan maganar da yayi zai ce muku hadisi kaza na da illa amma in yazo sai ya ta bayani sai ku ji kamar ba ku yarda ba saboda kamar yadda nace abin yana wuce karatu yana tafiya zuwa ga baiwa to abin da yake zuwa ga baiwa kuma to sai kaga abu ne mai sauki wani Allah ya mai fahimtar ya fahimci illa kaza misali yanzu duk wanda ya ga wannan hadisin gashi la salata لجار المسجد إلا في المسجد ينزل بقى مغانا إسنادي وانا حديثي كومن أخرجه كذا 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 ينزل وانا حديثي إنا سان كدوديش تكونا على عرب شيء كغانو مني إلا دكي شكي مغانا إنا ين هيا إسلامي ين عربي هاوس ين ين سي إي وانيني دبلوما ku dube shi da kyau la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ku gano mai illar da ke cikin wannan hadisi ka ku ji tsoro tambaya ku nake da gaske ba wai jira kuke ku bada ansa ba ku nake so ku yi magana
yana da illa ka, amma tare yanzu haka din nan haka yana da illa. Ina son ne mu gwada abin da nace muku. Kamar yaya?
La
salata nafi, ba salla, eh. To yaya ya kamata? لجأت إلى المسألة الفقهية وإنما نحن هنا إلى الأصول نريدك أن تلجأ. نعم كما دوني ذاك دوبا نيديناكي أكوين مسألة مسألة كوني كيسون كغانو مني تودن كم مشكسد ديوا كدوبا جماعة باب صلى كما قرشن المسجد المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. إذا أنك كاو معرفة definite إنك تشي دي سننغ بكساك تشي ودي تنفرق النبي ياران يازو سياران يتتي ياران فرقوني كنا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. النكرة إذا أعيدت نكرة اقتضت التغيير. إن أكا كاوسونا أكا ساكا ميمي تاشي نفرقون بيدا معرفة نديوم ما بيدا معرفة توبات إيباني. إنا أرسلنا إليكم كو أمة محمد رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى فعصى فرعون الرسول. تو انان سي كتشي المعرفة النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى. إذا انكا وصونا با ألف دلم سيكا ذوكا ميميتا شأقبا دا ألف دلم تو نفرقوني. مثالي ونيارو يازو سيارا يقولو تو هيا زيارو ديككي مغانا أكي شيني إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ينزل من ظنهم قد أبيوني أما تلك شيء فأسى فرعون الرسول تواننا كسلش تواننا أبنى نكي سوق غاري أنا غا ألف دلم المسجد كو أنا ما غا ألف دلم غا المسجد كو تو إلا دكي تكون وانا حديث تمتني تكونو يتساب إتتي أبنى كي تشي ومقف تكون وانا مسلاتي bai da sallah a ko ina yaje a duniya sai ya dawo wannan masallacin. Wannan illa ce la salata li jari al masjid, makwabcin wannan masallacin bai da sallah illa shi al masjid, sai a wannan masallacin. Idan ko da an ce la salata li jari al masjid, to makwabcin wannan masallacin bai da sallah illa fi masjidin, sai a masallaci duk inda ya inye a gona ko ya a kofar gida ba te ba, sai yayi a wani masallaci. Amma kawo wannan alif dalam sai nuna sai ya dawo wannan masallacin, to wannan illa ce a cikin afike hance. Yanzu zaka ce makwabtan masallacin nan ko maka suka je suka yi sallah ba te ba, sai sun da sun yi anan abinda hadisi yake cewa ke. To amma kaga masu kawo wannan hadisin suna hujja da shi, sai su ce a'a su abinda suke cewa makwabcin wannan masallacin bai da sallah in yi a gida sai ya zo masallaci, za su ce abinda suke wa'azi kenan. To amma lafazinka me yake hukuntawa, shi yake duba. To yanzu wannan illa ce sai ka kware da lughal arabiyya, ka kware da ilimin usulul fiqh, sannan ka kware da shi kanshi fiqhun, zaka iya fahimta wannan matsalar da ke cikin wannan. To kuma kamar yadda na ce, ai da yawa ana hujja da shi, amma sai gaba sa gano wannan illar, to gano matsala a cikin hadisi. Kamar yadda nake cewa bayan duk waɗancan sharuɗan da malamin ya faɗi, to ilimi ne baiwa ce da Allah ke azurta wanda ya so. To akwai lokacin da kai da kanka za ka faɗi wannan hadisin yana da illa, sai malamin ya ce amma kai da kanka kuma ba za ka iya yin gamsasshen bayani da za a gamsu ba.
kuma magana haka take. Wato saboda wahalar abin kai ma fa ka gano, kun san ko da yawa yakan faru a mathematics ko physics, kaje kai ta calculations, kai ta calculations har sai kaje mai yiwa ka dan tsallake wani abu kadan sai kaje ga ansa, sai malamin ka yace ya aka ka zo ga ansa, sai kuma kai zuzu zaka ce wallahi tallahi ansa kenan, to yi bayani ya aka ka kawo nan. Eh, yana faruwa ko? To shi ne malam yake cewa to duk abin da kaga yana haka to yana da wahala ne, yana da wahala. Sai yake ka saurafi kamar mai canjin kuɗi shi na kadin dinari wa dirham wajen gano kuɗi na takarda ko kuma na karafuna, mai canji da ka kawo da ya daga, sai yake wannan bai da kyau. Anni ya gwada sai yake bai da kyau. Haka ne sai da gold, da ya ga gold din sai yake wannan jabu ne, ko kuma yace an hada shi da jabu. Sai kai ka zo kana ta mutu ai a Makka na sai shi kusa da Ka'aba ka ba ce da Allah kai mai kyau bai da kyau nan ka dauke ka ba mu guri. Kun gane misali malam yake maka, ina fatar an gane. To haka ainihin al'amarin nan yake, Allah ya taimaka. To kun ji wannan jama'a, to ina so za mu dan haskaka kadan. Ga wani littafi da wani babban malami ya a Sheikh Dr. Khalil Ibrahim Mulla Khatir, waɗanda suke kwana suna kallon tasha Iqra, wata ran za ku yi karo da wannan yana wa'azi. Malamin sunna ne, mutumin ƙasar Sham, za gan shi da dattijo mai farin gemu haka. Malamin sunna ne, duk abin da ba sunna ba ruwan shi da shi, Qur'ani da hadisi kawai, duk wata hayaniya sai ce ya aje ta gefe guda. Za ga yana wa'azi wani lokacin karfe 4 suke sa shi na asubar ma'ana. Za gan shi a tasha Iqra yana wa'azi akan sunna, shi wannan littafi Al-Hadith Al-Mu'allal I'dad Khalil Ibrahim Mulla Khatir. Kaga ana san Nazilu Al-Madina, gashi ma Nazilu Al-Madina Al-Munawwara. A farkon littafin nan ya kawo ta'arifi na abin nan na hadisi mai illa, sannan sai kawo magana da na faɗa muku din nan akan wasu suna kiran shi Mu'allal, wasu suna ce mishi Ma'alul da sauransu. To duk bayan da ya gama kawo waɗannan, to sai ya kawo a ina ne illa take faruwa. Illa tana faruwa a isnadi, kuma tana faruwa a matani, amma ta fi faruwa a isnadi. Amma zan ba ku wani wajibul manzili, ku je ku dauki littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha, na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ina son ku je ku karanta babin ƙira'a ko ni dogon ta'aliki da yayi, ba zan ce muku komai ba sai kun karanta ta, kuna zan fahimci kuna fahimtar irin waɗannan abubuwa. A can babin ƙira'a da ya zo kan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ya ce jiya na ji ka kana karatu, ya ce taɓida Allah ya yi maka baiwa da murya irin murya Annabi Dawud in yana karatun zabura. Sai Abu Musa ya ce kai cho ai da na san kana ji na, ni ko da ma na ƙara gyara murya abin ya ƙara arashi. To ka karanta daga wannan hadisin, akwai wasu hadisai da malamin ya kawo, to a ƙasa yayi maganar wasu rigingimu akan wasu hadisai masu illa. Ina so zan kwance muku wannan rikicin ne, don wannan wurin yana daga cikin wurare masu wahalar fahimta a littafin sifatul sala, saboda wani hadisi ne a cikin sahihul Bukhari, sai Albani ya ki hujja da shi, sai ya dauko wannan hadisin a cikin Abu Dauda, sai ka lafazin Abu Dauda da ya kawo shi shuru, sai aka samu wasu yan bana bakwai, sai suka je suka yi zafin kai. To da suka yi zafin kai shine sai ya zo ya ba su ansa, yace to da dai tunda an ban magana a rife to a batta, amma tunda dai yan acaba sun cabo to bari a caba musu. To da ya zo kuma ya abin nan, to ina so ruwan da ya ji wannan kasar din ya bi zuwa karatu na gaba. To shi ne za mu tattauna wannan matsala, sai in yi muku bayaninta. Kyakkyawan misali ne na yadda illa take faruwa. Na gaya muku illa tana faruwa ne alama zahiruhu siha, zahiri siha ce, inganci ce, amma sai zan akwai illa. To ku je ku karanta wannan gurin insha Allah ta'ala. To dan haka illa tana faruwa a isnadi shi ne yafi yawa, kuma tana faruwa a ainihin matni. Kamar wannan hadisin sanadan wa matnan, isnadin shi yana da illa, da'ifi ne, sannan kuma a cikin matanin shi kun ga ga irin wannan illa din. Ina fatan mun gane. To sannan daga cikin wuraren da illa take faruwa gashi malamin ya kawo takan faru wajen mauqufin hadisi a maida shi marfu'i mauqufi asali annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ya faɗi maganar ba kamar hadisin bulugul maram abdullahi dan umar ne yace uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana jini biyu da mushe biyu sai aka samu wani mai riwaya sai ya rafa'a shi sai ya ce an abdullahi ibn umar an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uhillat lana maitatani wa damani to wannan na daga cikin misalan illa mauqufi ne maganar ibn umar ce ya fade ta ibn umar ne ya fade ta amma sai wani cikin almajiran shi sai ya danganta ta zuwa ga lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am a hukunce hukunci kam daga manzon Allah ne don al-Imam al-Hakim yana fadi a cikin ma'rifatu ulumul hadis cewa duk inda sahabi yace an halatta mana ko an haranta mana ko an umarce mu ko kaza kaza makamancin haka to ana danganta abun marfu'i ne hukuman hukuncin daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma lafazi fa to mauqufi ne to idan aka gano cewa wannan ya raffa a mauqufi to ana ainihin tabbatar da wannan illa ainihin wato ta faru ina fatan mun fahimci wannan sannan akwai ibdal ibdal ma yakan zama ainihin illa illa takan faru wajen ibdal hadisin jabir sai ka mai da shi cikin musnadin aisha jabir ne ya ruwaito shi sai ka koma ka ce aisha ce ta ruwaito to wannan ma illa takan faru ina fadin irin yadda illolin suke faruwa ne ina fata an gane ko kuma hadisin da yake mursal ne tabi'i ne amma sai kan mai da shi zuwa ga ainihin musnadin wani sahabi to illa kuma takan faru a matni jama'a kamar shigar da wani matanin cikin wani matanin kamar yadda na kawo muku misalin wancan ko kuma shigar da wani lafazi ko wata jumla wadda asali ba a hadisin take ba asali ba a hadisin bane zan ka kawo misalan waɗannan in mun zo abin nan na kufa ta gaba wani lafazi ne ko wata kalma wadda asali ba a cikin hadisin take ba amma sai ka shigar da ita kamar hadisin fassarar shigar auren shigar meye auren shigar duk da sun yi sabani wajen meye auren shigar shine ka auri yata in auri yarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai riwaya sai ya ce ba tare da sadaki a tsakani ba da aka tashi sai aka ruwaito gaba daya sai aka dauka wannan magana annabi ce don haka karkashin wannan shigar da jumlar ba tare da ambatan sadaki a tsakani ba sai ya nuna in an fadi sadaki fa ya halatta to amma wannan jumlar to ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ce an fahimta to za mu samu inda kyakkyawan misalin wannan zai fada nan nayi muku ne don ku abin nan to al-Imam al-Hakim ya kawo nau'in inda illa ta yadda take faruwa har guda goma in kuna da bukata za a iya photocopy daga wannan littafin insha Allah ta'ala wanda kuma ya ga ba da bukata wanda yake da tadribin rawi zai iya zuwa ya dauka ya karanta dan haka nace muku wasu littafan suna wakiltar wasu abubuwan da yawa sannan kuma ku gane duk inda illa ta faru in dai har ta tabbata a ce mata illa qadiha to ta rusa hadisi amma akwai illar da zata zama ba qadiha bace kwai illa za ta iya faruwa sai ta zama ba qadiha bace misali hadisi ne ya hada da wannan sai a ware kawai ba za a ce to shikenan a tura hadisan ba ina fatan mun gane yawwa to asbab na illa fa me ke jawo illa take faruwa daga cikin asbab din mallan ya ce khiffatu dhabti wa kasaratil wahm ma abqa'il adala mutum ne yana nan a mutumin kirki amma yana da karancin haddace karatu da kuma yawan kurakurai sannan akwai mutumin da wani lokacin hadisin shi da'ifi ne wani lokacin hadisin shi sahihi ne illa takan faru a cikin hadisin shi kamar mutumin da yake ya taso yana malami kwararre sai ya makance karshen rayuwar shi to akan samu illa takan shigo cikin hadisin shi ko ya makance ko kafin suka kone ko wani abu makamancin haka ya faru akwai malamai da yawa wani littafin shi ne ya kone da littafin suka kone sai kwakwalwar sai ta samu matsala wani dan shi ne zai rasu, wani matan shi ce za ta rasu, wani iyayen shi ne za su rasu, sai abin ya zama mishi kun san karfin kwakwalwa, wani baya da karfin kwakwalwa, dan abu kadan ya zo sai ya rikita shikenan sai haddata rikici. To duk akan samu irin wannan waɗanda matsaloli sun same su. Sannan saboda tsananin wahalar wannan ilimi, ku ji abinda al-Imam Abdurrahman yake faɗi, Ibn Mahdi, kamar yadda yazo cikin littafin Ma'rifatu Ulum al-Hadith yake cewa, Ma'rifatu al-Hadith ilhamun, yace sanin hadisi ilhama ce. Falau qulta lil-alim yu'allilu al-hadith min aina qulta hadha lam yakul lahu hujja. Yace dan da zaka samu malami ya illanta hadisi, yaya kai ka illanta? Sai kaga ba shi da wata gamsasshen hujja. Ba wai ana nufin ba shi da wata gamsasshen hujja, zai iya kawo hujjar, sai dai wani lokacin za a kai makurar da zai kasa kare wasu abubuwa, amma kuma ya tabbata illar ce. Ina fata an gane, saboda kaga abin zai zama kamar ilhama ce, wato baiwa ce ainihin Allah ya mishi. To daga cikin wasa'il na kashfu, wasa'ilul kashfi an al-illa, hanyoyin da ake bi ake iya gano illa din, daga cikin su akwai ma'rifatu man yaduru alaihi al-isnad min ar-ruwati, kai kokarin ka kware da sanin wanda isnad yake yawan yawo akan shi, kama al-Imam az-Zuhri, kama Imam Malik, kama Abu Huraira, kama Aisha, irin waɗannan wanda isnade da yawa suna yawan kai da komowa akan su, to kai kokari ka san su. Sannan ma'rifatu ruwati, sanin masu riwaya, kai kokari ka san masu riwaya. To sanin waɗanda riwaya take yawo a kansu yana faruwa ne kamar yadda na faɗi a wani lokaci a baya, shi ne za ka ɗauki littattafan tarajim ne, kai da kanka za ka yi wa kanka faɗa, ka zauna ka karanta su. Ba wanda zai zaunar da kai karantar da kai tarihin Imam Malik, sai dai kawai za ka je ka karanta tarihin Imam Malik, kana cikin karatun akwai abubuwan da baka gane ba, shi ne sai ka rubuta, sai ka zo malami ya maka bayani. Ko kuma idan makarantar ku majalisinku na hadisi ya haɓaka, za a ba da bincike ne a ce wala muna son ka karanto mana tarihin Imam Malik cikin Tahzibul Kamal, wani ka je cikin Sirru Alamin Nubala ka karanto mana tarihin Imam Malik, wani ka je cikin littafin misali tazhibu tahzib ka je ka karanto mana tarihin Imam Malik misali. Waɗannan littafan guda uku kada wani ya je karanta na wani kowa. To abinda muke so kai ka je ka karanto, in ka je ka karanto ka zo za a yi munakasha, za a zo a tattauna, sai a zo tsakanin ɗalibai duk sai a rarraba takardun, sai a binciko ka zo ka gabatar mana da abubuwan da ka karanto. To da haka sai ya zama mutum ɗaya ne zai je karanto, amma kuma in aka zo saboda za a yi zaman munakasha gaba ɗaya, za a yi musharaka wajen samun ilimi. To amma babban abin da nake so ka gane shi ne, akwai ilmomin da in aka aza ka akai, to sauran fa kuma kai za ka je ka kware game da su. Ba za a zaunar da kai a karantar da kai littafin Tahzibut Tahzib ko littafin Al-Kamalu fi Rijal, ba za a karantar da kai wannan, saboda tarihin malamai ne, kai ne za ka je ka karanta tarihin Imam Malik. Don haka yanzu a ɗakin kankana da wani littafi na tarihin malaman hadisi, ka yi ƙoƙari malaman da ka san ana yawan yawo a kan maganarsu wajen riwaya, ka yi ƙoƙari ka karanta wurare daban-daban har ya zan ka ƙware, kana iya suranta su a ƙwaƙwalwarka kamar ka san su. Ka san akwai yawan karanta tarihin da zai sa har sai ka ji mutum ya dahu a ƙwaƙwalwarka kamar ka san shi. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To abin da ya kamata kenan. Kuma malaman hadisi na san su sun kai matuƙa wajen kwatanta malamai. Kaga dai Annabi sallallahu alaihi wasallam har yawan furfura da ke gemun shi sai da suka fani. Har yadda tsawon gemun yake. Kaga yadda kowa sai sun faɗi yaya kaza kaza. Wani a ce ai karfa ne, wani a ce raba'atun minar rijal, irin bawo ne cikin mutane wanda za a ganshi da murɗaɗɗin jijiyoyi. Kaga wani a ce dogo ne, wani kaga an ce gajere ne, wani kaga an ce yana da babban murya, wani kaga an ce yana da ƙaramin murya, wani kaga an ce yana da gashi iri kaza. Duka suna kwatantawa. To in kuwa kai ana kwatanta irin wannan, famin babu aula za a kwatanta halaye da yadda ƙarfin hadda take da makamantansu. Ina fatan mun gane. To Allah ya taimaka. To abin kamar yadda na gaya mana a taƙaice nake yi mana, kuna buƙatar ku je sai ku yi nazari akan waɗannan abubuwa ɗin insha Allah. Allah ya taimake mu. Amma dai kar ku manta ku je ku karanta wannan abin nan ɗin yau da daddare ɗin nan insha Allah, na sifatul salati. Insha Allah.
Mukhalafa na dalili ce daga cikin dalilan da ke sa a zikar ɗan hadisi. Me ke ce mukhalafa? Shi ne ka ruwaito hadisi sai ka saɓa wa ɗan ajinku ko ka saba wa abokan karatun malaminka, misali na ɗaya ko dai faruwar ko sai zan in ka je ka ba da labari sai a ji naka labarin ya sha bamban da duk waɗanda kuka koyi karatu tare sai a ce an samu saɓani, ko kuma a'a yadda karuwar ko ɗin nan sai aka je aka samu abokin malaminka wanda da shi da malaminka wurin malami ɗaya suka yi, sai aka ga riwayarka daga malaminka daga wurin malam wani kuma ta saba wa wadda suka yi tare da abokin malaminka, sai an samu mukhalafa sai an bincika yaya abin ya faru, shi ma za mu ji bayani a kai. Sai malam ya ce in kanat bi taghyiri siyaq, in ta faru ne ta hanyar baddala ko sauya siyaqi yadda kwararowar maganar take, fa mudrajul isnad, to sai a ce mudrajul isnad ne isnadin ka ɗauko gaba ɗaya sansas sai ka ɗora wa wani hadisi shi ne mudrajul isnad. Hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin Umar daga Alkama daga Umar, sai ka je sai ka ce wannan hadisin daga Abdul Aziz daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gayyara siyaqin gaba ɗaya wato ka ɗauko wani isnadi ka haɗa da wani matani, to in haka ta faru sai a ce mudrajul isnad au bi danji mawqufin bi marfu'in, ko kuma ta hanyar cuɗanya maganar da take mawqufi ya ce daga sahabi ce bi marfu'in da wanda take daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa mudrajul matni, wannan kuma sai na mudrajul matni. Ka dauki hadisin bulugul maram, wannan ma zan ba ku aiki, na san littafin da zai dan taimake ku wajen bahasin kurkusa shi ne Sibulul Salam ko Nailul Awqar, amma ina ma ake za ku iya samun Fathul Bari to da zai yi kyau, ko kuma littafin ainihin Hadil Arwah ila Biladil Afrah na Al-Allama Ibn Al-Qayyim, ku je waɗannan tafan da na faɗi ku rubuta su ku neme su. Ga hadisin Abu Huraira, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i ko min atharil wudu'i, duk ya zo da lafza, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yanzu wannan hadisin mudrajul matni, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati, lalle al'umma ta za a kiraye su a ranar al-qiyama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ghurran ina haske a goshi ku kiyaye, shine ma'anar ghurra haske a goshi, muhajjalina suna haske a hannaye da kafafuwa, me yasa min asar lobo da saboda shaidar alwala, ya kan hadisi ke ne. Sai Abu Huraira ya ce fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu, dan haka wanda zai iya daga cikin ku ya tsawaita wanke wasu da fuska fal yaf'al, to sai aikata haka. To inda mudrajul matin yake, sai sa kun ga wannan matsala tana daga cikin matsalolin da in ka je ka kai ta ga malamai sai su jahilai sai su ta faɗa, sai daga nan sai fahimta ta kama jahilai iri biyu ne, akwai jahili murakkab akwai jahili basiti. Murakkabin jahili ya fara karatun amma bai san abin da ka zo kana magana ba, duk karance-karancen shi bai taɓa koyan wannan abin ba, amma in ka dubi za ga malami ne sai ya baka tsoro, sai ka ɗauka bai san matsalar ba gaba ɗaya, to murakkabi ce basisi kuma ma gaba ɗaya shi ko sunan shi ma bai iya rubutawa ba, to wannan ka ga shi matsalar shi da ɗan sauƙin lokaci. Ku duba fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu, sai Abu Huraira yace to dan haka wanda zai iya tsawaita ghurra shi wanke fuskar shi falyaf'al, sai aikata haka. To yaya ake iya gane wannan mudrajul matin ne, ya ake aka iya gano wannan maganar iya nan ce ta Annabi nan kuma ta Abu Huraira, shi ne maganar illa ɗin da ni muku, da ya ake gano illa ta tatabbu'i turuq. Yanzu wannan lafazin da na kawo lafazin Bukhari ne, to kuma cikin Sahihu Muslim da Musnadul Imam Ahmad za ka ga almajirin Abu Huraira ne mai suna Na'im al-Mujmir, sai da Abu Huraira ya hau saman ɗaki yana alwala, sai Abu Huraira sai zo wanke hannu sai wanke har cinya hannu har ya fara fashe shi ga kafada. Abu Huraira ya zo ya safi kanshi sai ya safa har da wuya, dukkanin wanda sa ya zo wanke kafan shi ya wanke har ƙwai ya kusa gwiwa, shi wannan Nu'aym sai ya tsaya tsaf yana kallon Abu Huraira, sai da Abu Huraira ya gama alula sai ce wannan wata irin alula ce, sai ce af ai ban san kana nan ba, sai ba na san kana nan da ban yi haka ba, sai ce amma abin da ya kai ni ga haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma ta za a kirayo su ranar alƙiyama suna haske a goshi da fuska da hannu, to shi ne nake ganin wanda zai iya tsawaita a teku ya tsawaita. Abu Huraira yana kawo dalilin da ya sa alwala Abu Huraira a cikin jama'a ba haka take ba, amma in ya ga ya keɓe gefe guda to sai yakan yi haka. Famfo biyo sai yake ta'aliqin irin wannan matsalar a cikin littafin shi ya me yake da suna wannan hidayatu kullabi, cewa abin duk da yake ijtihadi ne to baka dora mutane a kai duk abin da kokari ne ba nafsi ba, nafsi ne ake umarnin mutane su yi kaza ku yi kaza, amma abin da yake kokari ne na wani malami ko naka to sai dai in ka zabi wannan ijtihadi sai kai irshad. Me bambancin irshad da kuma amru? Amru dole ne kai, irshad kuwa kaga wani ne dai ina kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza, sai ta sarje abinda ka fahimta har mutum ya gamsu in ya ga ya karba in bai karba da shi ba. Misali Umar in ya zo alwala in ya gama wanke shi sai ya dibo ruwa sai ya zuba a idan shi, kuma wannan ijtihadi ba za ka ce yanzu in ya zo ina alwala in na gama wankewa sai kuma na dibo ruwa sai ya zuba a idona don Umar yana yi ba. Kwakulan cibiya da ake a wankan janaba ba daga hadisin annabi bane, ijtihadin Umar ne in yi yana wankan janaba sai yana sa yatsunsa yana kwakulan cikin cibiyar shi. Al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito a cikin mujalladin farko na littafin As-Sunan al-Kubra da shi da wannan maganar na zuwa ruwa idan duk waɗannan ijtihadat ne to ba a lazimta wa mutane su, to dan haka Abu Huraira ma a nan sai baya yin wannan alwala karara a cikin jama'a, amma da ya koma gefe guda sai ya kawo dalili wanda ya ga zai iya tun da bai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umma za su zo da haske, kun ji dalili na farko. Dalili na biyu sai ya ce haske ya zo cikin hadisin, kuma Annabi ya ce hasken mumini ranar kiyama zai kai iya idda alwala ta kai. Sannan ke me yasa kake safa ruwa hawuyanka in ka safo kai sai ka wuce hawuya? Yake saboda alwala izin agalali shi a anatomi don wuta ba za a saba ya ce to ina shafawa ne don kada igiyar wuta ta shiga, to kaga duk abin ya kare da ijtihadi ne. To amma da ita malamai sun kasu kashi biyu, akwai malaman hadisi malaman fiqh, akwai zallar malaman fiqh, akwai kuma ta wani bangaren zallar malaman hadisi. Imam Malik sai da ya ɗauki wannan hadisi na Abu Huraira ba don haka ta ji mai igiya ya ce wala tustahabbu italatul ghurra, ba mustahabi bane a tsawaita gurra. Amma imamu shafi isin shi mustahabi ne, don haka kana karanta littafin shafi iya za ka ga duk sun ce mustahabi ne, kamar al-majmu'u sharhul muhazzam na al-imam an-nawawi da kuma ainihin ar-rawda da sauran littafin shafi iya za ka ga sun ce mustahabi ne mutum ya tsawaita, sai kuma ga sun kawo wannan hadisi. To matsalar tana tasowa ne daga wannan maganar ta Abu Huraira ce ko ta Annabi ce? Idan maganar Abu Huraira ce ba dole bane, ba mustahabi bane. Idan ko maganan nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ce, to ai wannan umarni ne, to anan sai kuma su koma su sabani, to in umarni ne za a dauke shi a wajibi ne ko za a dauke shi a mustahabbanci ne? Wannan shine darasin mu da bani magana yau, darasin usulul fiqh jama'a, karatun da muka ce bani na jini da usulul fiqh za a sa daga yau din nan fara rubutun waɗanda za su abinnan za su shiga wannan aji insha Allah ta'ala. Saboda idan mustalahu ya mustalahu, idan babu usulul fiqh wala san magala to riki kuma ilimi ne na dilalatu alfazi shar'i, to Allah ya nace muku. To amma ina son ku je ku bincike wadannan littafan da na faɗa jama'a, Sibul Salam, Nawl al Awtar, Fathu al Bari, Hadi al Arwah ila Bilad al Afrah, Silsilat al Ahadith al Sahiha, duk ku je ku samu ku karanta wadannan littafan. Akwai hadisi yana na global mara sai sa akwai magana a cikin shi, Allah ya mana taimako. Kuma don Allah kar ku je ba ku karanta ba fa, gaskiya ina gaya muku wallahi mu lokacin muna karatu in aka ba mu reference Allah ran nan a library yake kwana bukan sai mun karanta hankalin mu yake kwanciya saboda ni amfani ka sai dalibi da mata da ma karatu ba su lokacin mu ba mata ba da ba jika ba kuwa ba wanda yake jiran ka sai dole in aka ce je ka karanta ka ba saboda haka sai inda littafin yake sai mun samu shi mun karanta saboda in ma baka karanta ba sai kaman ma baka abin nan ba kuma in ka karanta sai ka je ka samu ilmomi masu yawa wanda malam ma ake ko dai ma cikin goma ya faɗa maka misali sai aka buga maka kamar yadda aljanna duk abubuwan da ake aka ce kwatance ne ma ake yi sai ka je ma ka ce ake ma abun ma mu ba mu ma ji labarin komai ba a duniya ina fatan mun gane Allah ya taimake ni idan haka yanzu kun gane abin da ake nufi mudrajul isnadi da mudrajul matn mudrajul isnad shine wanda aka dauko wani isnadi aka azawa wani matn ba wanda aka shudanye isnadin ba zani magana wannan wani isnadin gaba ɗaya aka dauko shi aka dafa wani matn in kuma aka shudanye wata magana da ke cikin hadisi da wata to wannan kuma shine sai a ce ainihin wato abin da mawqufi da marfu'i sai a ce mudrajul matn an fahimci wannan da kyau ko wa anan ga bayanin jama'a ni malam yace wa huwa aqsamu to wannan bayanin ku saurare shi yana da muhimmanci yace nau'i nau'i ne ya kawo kashi hudu ita al mukhalafa din al awwal yace ta farko an yarwuya jama'atu lil hadith bi asani da mukhtalifa mutane da yawa su ruwaito hadisi daya da isnadodi daban-daban yarwi anhum rawi sai a samu wani mai riwaya ɗaya kuma sai ya ruwaito daga gare su baki ɗaya fa yajma'ul kulla sai shi wannan ɗalibi da ya biya ruwaito hadisan da hadisi ɗaya wanda malamai da yawa suka ruwaito bari muku misali kamar Bukhari yanzu ka ɗauki sahihul Bukhari za ka ga hadisi ɗaya Bukhari ya bi almajiran Imam Malik wajen guda goma ya je ya koyo don haka hadisi ne guda ɗaya mutane da yawa suka ruwaito hadisin daga Imam Malik sai ɗalibi ɗaya shine Bukhari sai ya tattaro ji malaman duka sai tattaro hadisin guda ɗaya sai ce fa yajma'ul kulla ala isnadin wahidin min tilkal asani sai shi wannan ɗalibi in ya zo duk gaba ɗaya sai ya fara su akan ainihin hadisi ɗaya kun fahimta sai ya tattara su akan isnadi ɗaya ba tare da ya koro dukkan isnadan ba wala yubayyin al-ikhtilaf bai bayyana al-ikhtilaf da su anan fa gaskiya an kai wurin da sai kun fara matsuwa in ba haka ba to ba za ku fahimci inda ake nufa ba ku duba mun yi misali da al-Imam al-Bukhari za ka ji Abu Nu'aym Abu Nu'aym al-Fadl ibn al-Dukay malamin Bukhari ne almajirin Imam Malik akwai Isma'il akwai Adam wannan dan Imam Malik ne dan kanwa Imam Malik ne shi ne ibnu ukhti Malik Adam an gane akwai Abdullahi ibnu Yusuf akwai Abdullahi ibnu Yusuf har wa yau afwan Abdullahi ibnu Yusuf al-Qanabi akwai Abdullahi ibnu Maslama akwai Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi akwai Abdullahi ibn Maslama ibn al-Qanabi ku kiyaye yanzu kun ga mun lissafa malaman Imam al-Bukhari guda biyar dukkan su gaba ɗaya malaman Imam al-Bukhari kuma dukkan su gaba ɗaya almajiran Imam Malik to ku kaddara gaba ɗaya su sai suka haɗu suka ruwaito hadisi guda ɗaya daga Imam Malik kun ga jama'atun muta'addida jama'a daban-daban suka ruwaito hadisi ɗaya sai shi kuma ɗalibi ɗaya shine Muhammad sai biya tattaro wannan hadisi to idan ake samun matsala shine idan Imam al-Bukhari ya zo kawo gaba ɗaya sai ya haɗe su akan isnadi ɗaya bai kawo ikhtilafi ba to za a samu mukhalafa sakamakon haka shi yasa kuka ga Imam al-Bukhari yake yin wata ɗabi'a sai ka ji ya ce haddasa ni fulano sai ka ji ya ce ha sai kuma kaji ya sake cewa wa haddathani fulanun an fulanun an fulanun an fulanun sai sake cewa ha wa haddathani fulanun wa haddathani fulanun wa haddathani fulanun ha yana ta koro hadisin ne sai yazo inda sabani yake sai kibirci sai tsai da shi anan sai sake koro din sai yazo inda ba a saba sai kibirci to in yanzu daga nan sai tsauke shi misali أبو نعيم الفضل ابن الدكين ده بخاري يزوسي حدثنا أبو نعيم الفضل ابن الدكين عن مالك عن أبي الزناد عن الزهري عن أبي هريرة إذن هكا إسناد يكا تنفرقو إذن بخاري يزوسي وأقوي وسمى لمن إذا يرويت ونا حديثي كما المادرين إمام مالك إذن يزوسي حدثني أبو نعيم الفضل ابن الدكين عن مالك عن الزهري عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن نافع عن عبد الله بن عمر في صحة في عيد في أنا فنسيت سوى حدثني إسماعيل قال أخبرني مالك kunga ya fara fadin da mukhalafa take nan anni na farko nan fa akhbarani malikun an nasi'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam kun ji a san an samu qari mutum dai ibn shihab anan kuma sai babu mutum daya zamu zo mu ji an samu wani abu da ake kira al-majid fi muttasil al-aqalib kunga yanzu tsakanin nan biyu kawai har bukhari ya bayyana mukhalafa ya bayyana sabanin ku sai sake kawo wannan nan mai bayyana sai sake kawowa to in yazo inda duk aka hadu gaba daya to shi ne sai hada nan sai sake hadisin ko sai shi gaba to anan kad bayyana al mukhalafa to yanzu illa ba za ta fa in mukhalafa ba za ta faru ba don mataran wani ba zai ruwaito yake to amma kuma a shi da kansa ya bayyana to amma wanda yake bayyana haka karara daga cikin malaman nan guda shi da shine al imamu nasa'i ko dauki sunan nasai in kana karatu sunan nasai har sai ka ji ma kamar isnadin ma yafi karatu yawa saboda shi in yazo duk waɗannan shi ya tattaro ya tattaro ya tattaro zaka ji akwai irin waɗannan da yawa tsoron kar a samu mukhalafa ne to dan haka duk malamin da yake bayyanawa da kansa to ba za a gano shi da cewa ai an samu mukhalafa ba dan ya bayyana to shi ne ka'ida ta farko malamin yake أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف إن يبين الاختلاف با يسمى بجبائس أجيأت أنجانو مخالفة توقجي كنت كتكري ده أجانو ما كسيب وما كجانو ده إنك كجانو إن كتكري وانا أبو ما با كتكري بني amma an baka bayyana ba in wani ya tashi bayyanawa sai mai da shi ta hanyar da zai zama kuskure yanzu irin wannan in ta faru ba kuskure bane amma in baka bayyana ba ka zo kawai ka kawo ka ce haddathani isma'ilu haddathani kaza haddathani kaza an malikin sai ka kwaba ana tafiya sai a ce a'a ai ɗaya daga cikin isnadan bukhari ya rawaito daga abu nu'aym daga abu nu'aym daga malik مالك دجا عبد الرحمن دان هرمز عبد الرحمن دجا ابو هريره ومن كما اسماعيل دجا مالك دجا زهري دجا نافع دجا ابن عمر سنن دجا النبي ادم كما دجا مالك دجا نافع ياتي كونغا غدا اوكو دي سو سابا وجينا اما يا حدا سي يا كوابا ياتي سو با مالك زاني دي ايا تو اما ان كبينا ده كانكا با to in kuna da sunanin nasa'i ku je ku dauka don sai zama muku abin da za ku ji kuna ainihin mu marasantar kanku a cikin ina fata an gane bari mu dan dubo nasa'i din da dan dana ta dan haka dan sai irin wannan karatu wani guda ya kamata a ce sunan nasa'i bari mu dauko wani hadisi da al-Imam an-Nasa'i irin wannan to da yawa shi kan da wahala kaga inda ma ba yana yawan shi irin waɗannan abubuwa سبوني حديثي جاكي أباب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على ناس انسيك انا ما كنتي انا ما بابنتي بابنتي مجانا أكل ركو إيدي ركعت الفجر كو كيسي دكما اختلاف ساباني دأكي على مالك على ناس. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. كنت أيتنا أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن في مسائلنا في الكنية كنا كل الحديثين عندنا خطأ بجد أبي أورم كفكرين والله تعالى أعلم ومن يسع يجي كاو أبن دي كبيري باتي إن كبير بمن وقت أن الله جاءت عالي أو بس كبيري كون فهمتا يسيني أقول بقاتر أجواء لن تانا وأن أبوان دان أمو معرفة سأل وكون جهنية تفرقو والثاني هنية تبي أن يكون المتن عند راوي وزمن الرواية هنا دون متن إلا طرفا منه سودي ونجيتي من وأن المتن من دولتي كما هو النيس كما حديث من دمون كارنتين أربعون حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكر رواية ومنتين وأنهم كما دهزوا سيكا من الخير فإن راوي فرقوا بيدا وإن سنطرته بيدا وإن سنجيتا هنجاني إلا طرفا منه سيجا نفسه إنه عنده بإسناد آخر سيكما يروي كوين سن دون إسناد دبا sunan hadisi dole wannan lafazi ba cikakke ba da wannan isnadin wannan lafazin cikakke kuma da wannan isnadin sai ya zama sayar wani rawin anhu sai wani mai riwaya daga wurin shi sai zo ya rawaito shi tamman bil isnadil awwal ko kun gane shi ya karanto hadisin ta hanyoyi biyu wannan riwayar ta na kasa da wannan kalma min al khairi wannan riwaya ta cika da wannan kalma sai karantar da wani dalibin shi duka biyu dalibin da yazo sai dauko isnadin farko wanda matanin bai cika ba amma sai ruwaito riwaya ta biyu wanda take da cikakkiyar matan wannan mukhalafa ce don aka samu irin wannan sai a ce an samu ba'a ba za a karbo wannan riwayar ba sai ce wa minhu daga cikin bangaren wannan an yasma alhadisa min shaykhihi dalibi yaji hadisi gaba daya a wurin malamin shi illa tarafan min shi dai wani jefe na hadisi fa yasma'uhu an shaykhihi bi wasiqatin sai kuma ya zama jefen da ya rage jejila sai ya duro wani dalibi dan uwan shi wanda wannan dalibin ya ji kai tsaye a wurin malam amma sawar wuri rawin anhu tamman bi hadisil wasiqa sai wani dalibi sai zo gurin shi shi wannan na farkon da ya tashi sai ya faɗi wannan riwayar daga malam wannan riwayar daga wani sannan daga malam shi dalibin da zai karba shi kuma sai ya je ya haɗe gaba ɗaya sai ya ruwaito da isnadi guda wannan mukhalafa ce don ya tsara wasu faɗin a nan wani lokacin da ba ka je makaranta ba dan ajin ku da ya zo sai ka je biya maka karatu to a ka'ida ba a so ka tura sunan shi in ka zo ba da wannan riwayar sai ka faɗa ko kun gani dole ka faɗe shi saboda in baka faɗe shi ba za ka da amanar ilimi as-salisu na uku an yakuna inda rawi matnan ya zama mai riwaya yana da matani guda biyu mukhtalifani matani guda biyu ko masu saɓani da juna bi isnadaini mukhtalifaini da isnadai biyu kuma masu saɓani hadisai biyu ku duba ya zama yana da matani guda biyu saɓani sannan isnadai guda biyu su ma masu saɓani amma sai yayi ya ma'ana ɗaya ce amma dai lafazin wannan daban isnadin shi daban wannan lafazin shi daban isnadin shi daban to me malamin yake cewa eh sai فيرويه ما راو عنه مقتصرا على احد الاسنادين وني طالب يروي في حديثا da waɗannan hanyoyin guda biyu, amma da ya sake bayarwa sai ya haɗa waɗannan ainihin wato hadisai ya ruwaito da isnadi guda ɗaya. Auyarwi ahadal hadisai ne da isnadihin khas biyu, ko kuma shi ɗalibin sai ya ruwaito ɗaya daga cikin waɗannan hadisai guda biyu da wani isnadi wanda yana da shi ta hanyar wannan malamin. Lakin yazidu fihi min al-matn, sai kuma ya ƙara daga cikin matni al-akhar wani matnin daban, ma laysa fil matn al-awwal, maganar da baka a cikin matnin farko. Kun ga anan an samu matsala, na farko ya canza isnadin, matnin kuma ya zo ya dauko wani abu ya ƙara a ciki wanda babu a ciki, wannan ma mukhalafa ce. Arrabi na hudu, an yusuqa rawi al-isnada fa ya'ridu lahu 'aridan, mai riwaya ya zo ya koro isnadi, yana cikin korowa sai wani abu ya shigo mai, fa yaqulu kalaman min qibali nafsihi, sai ya faɗi wata magana ta shi ta kansa a cikin isnadi, a cikin matnin. Sai ya zanna ba'du man sami'ahu, sai daga cikin masu sauraron shi sai wani ya tsammaci anna zalikal kalama huwa matnu zalikal isnad, sai wani ya ɗauka cewa wannan maganar matni ce ta wannan isnadi. Sai ya ruwi anhu kazalika, sai ya ruwaito daga gare shi haka. Don haka ina faɗi, ina fata an gane. Shi ya sa a majalisun illa'i suke da sakakanka, ba su yarda wani abu ya shigo musu. Don haka Imam Malik sai ya kan hana a zo da ƙananan yara majalisun, saboda ana cikin ba da hadisi yaro zai iya cewa baba ina cikin jin sashi, ina jin fitsari, zan sha ruwa. Cancanta Imam Malik ce wata magana, wani yana son ya dukkusa duk abin da Imam Malik yake faɗi yana rubutawa. To da yiwuwa Imam Malik sai ce ɗauke suka fita da shi waje. Sai ce wani rubuta ɗauke suka fita da shi waje. Sai ce ta iya faruwa, yana iya faruwa. Ina fata an gane. Sai Malik yake hazihi a ƙasamu mudrajul matn, waɗannan su ne karkasuwar mudrajul matn. Wa amma mudrajul matn fa huwa an yaqa'a fil matn kalamun laysa minhu. Shi mudrajul ainihin wato matn shi ne a samu wata magana wadda ba a cikin matnin take ba, fataratan ya kunu fi awwalihi, wani lokacin a farko take kasancewa, wataratan fi asna'ihi, wani lokacin a tsakiyar matnin, wataratan fi akhirihi, wani lokaci a ƙarshe, wa huwa al-akthar fi yawa. An gane bi annahu yaqa'u bi aqsi jumlatin ala jumlatin, saboda yana faruwa ne ta hanyar haɗa wata jumla akan wata jumla. Misalin wannan, ga wani misali da nazo mana da shi wanda shi malam Al-Hasan ya dangane da irin wannan ainihin wato mukhalafa. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne, Abu Huraira ya ainihin ruwaito shi, amma Abu Huraira sai wani ta'alisi, ne wannan ta'alisi ko sai shi ka dauka hadisin Annabi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya yi istifa'i sosai, ya cika bayani akan wannan cewa wannan ba maganar Annabi, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil 'abdil mamluki ajrani, bawa wanda aka mallaka musulmi kuma yana bauta yana da lada biyu, wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah da raina ita a hannun shi, laulal jihadi fi sabilillahi wal hajji wa birr ummi, ba don jihadin ta da addinin Allah ba da hajji da biyayya uwata, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun, ba na so in mutu ina bawa. Sai suka ɗauka duk wannan maganar Annabi ce wadda iyakacin maganar Annabi lil abdul mamluki ajrani, iyakacin maganar Annabi ce. Ina da yake fa qawluhu wallazi nafsi biyadihi min kalami Abi Huraira radiyallahu anhu, li'annahu yasta'ilu an yasdura dhalika minhu sallallahu alaihi wasallam, ai abin ne wahala wannan maganar ta fito daga Annabi, li'annahu la yumkinu an yatamanna ar-riqa, Annabi zai taɓa yiwa ya burin bauta ba, ولأن أمه لم تكن موجودة حتى تجرها كما ما هي شيء بعد جرى الوقت ثم أبو هريرة من كان وما كان إن كان يبدأ ما جنى تسي يكره كابين ما جنى سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع كل ذلك من مو أنفعني كان كمصلى الحديث إني من مصلى الحديث وتباوي كأي تاسي إن جن تسي دوت دب في إن جن ترى أنا أتينا كأوجين إيه والي أبا دك أقوى نأبن بيك ما تأبوا تا الله بيه. ba ka ba sai ka yi ka bauta Allah da wani abu wanda ba kowa take so. Ina fatar mun gane Allah ke yi shi. Wato mutsalan hadisi kenan anan yana zama kamar manual din radio, kuma sai radio ko jefan sai akwai takarda da ke nuna ma da za ka yi aiki. To yanzu ga sahihul Bukhari tunda duk sahihai ne mai muke bukata kenan, babu bukatar komai kenan. Amma idan babu mutsalawal hadisi to zamu ta karanta waɗannan ingantattun hadisan, kuma ba ma gane ina ne na annabi, ina ne ba na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. To abin da naka tambaya, daliban su Abu Huraira kan ya suka iya gane waɗannan abubuwa? Saboda galibi kai da ake maganar a gabanka kai kana iya ganewa saɓanin wanda ko a kasar. Yanzu a kasar mutane da yawa suka ji mun faɗi magana a kasar, sai ka ji wani ya tsintsiro wata fahimta a cikin kasar ɗinka. Kai da ka faɗi kasar ɗin baka fahimci haka ba, wanda yake sauraron ka live kai tsaye bai fahimci haka ba, amma sai wani ya bugo maka waya sai ka ji ya faɗi wata magana shi ya yi wata fahimta wadda kai baka taɓa tunaninta ba. Ina fatan mun gane. To kun ga dole a ce akwai buƙatar irin waɗannan abubuwa. To za mu koma matuni. Sai malam yake kawo yadda mukhalafa dai take faru. Sai yake au bi taqdimin au ta'khirin, ko kuma a samu ainihin wato mukhalafa ɗin sai ta faru ta hanyar kwan gaba kwan baya. Na yake nufi da kwan gaba kwan baya, bari muku kyakkyawan misali a makarantar Imam Malik. Imam Malik yana da malami Abdulrahman dan Qasim, yana da kuma almajiri Abdulrahman dan Qasim. Ta ga matsala. To sai Imam Malik misali Malik an Abdulrahman, sai kuma a iya abin da ka sani ana cewa Abdurrahman dan Qasim almajirin Malik. Yau da ka ga Malikun an Abdurrahman ibn al-Qasim, yake ce to Imam Malik yana riwaya daga almajirin. Don tana faruwa malami yakan yi riwaya daga almajirin, amma ba ita ce ta faru a nan ba. Yana da almajiri Abdurrahman dan Qasim al-Misri, yana da almajiri Abdurrahman dan Qasim al-Madini. Jikan sayyidina Abubakar Siddiq, Abubakar Siddiq yana da wani ɗa mai suna Muhammad wanda Asma'u ta haife shi sadda aka tafi aikin hajji a nan gini Hulaifa, sai naƙuda ta kifar da ita ta haife shi, aka sa musu Muhammad. Da aka sa musu Muhammad ita kuma da ta haife ta haife ɗa, da ta haife ɗa sai aka sa musu Al-Qasim, Al-Qasim dan Muhammad, Al-Qasim dan Muhammad. Shi kuma Al-Qasim da ya haifi ɗa sai ya sa mai Abdurrahman. To shi wannan Abdurrahman malamin Maliku. To akwai Abdurrahman kuma ibn al-Qasim al-Misri, shi kuma wani saurayi ne, har an buɗe mai shago ya fara tireda. To matsala ta faru da yaya yana saurayi yanzu ya fara tireda ya zama alhaji birni kenan, kuma ba wanda zai karatu. Sai ya gudo sai ya taho Madina, a sai ya ma bar matarsa da ciki. An yi mai sabon aure, an buɗe mai shago irin ɗan gata ɗin nan ɗan hajiya. To shi kuma ya gudu a shima mata har ta samu ciki da asali ya shi kenan ya tafi. Har sai da ya tsinsiri furfura yaro a zuzo an haife shi, ina uban shi kullum yaro yana kuka. Ina aka ce kai uban ka yana kan ɗan kasuwa suna bada labarin an gan shi a wurin wani malami a Madina yana koyon karatu. Shi kenan sai ya tafi, sai ya taho ya zo sallama yana neman wani mutum ne mai suna Abdurrahman dan Qasim dan Tureda ne, amma ya taho koyon karatu tun yana saurayi an ce wai ana nan. Shi ne ya aike shi yana zuwa, sai zo ya same shi ce kai wani mutum ne zo kun yi kama ko kai shi ne sai ya fita suka je suka arrafu juna, kuma sai aka rungu wa juna aka yi ta kuka. Wannan Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri malaman tsoro su ne mai wata ƙarya, dole ne ce ƙarya wai ana cewa sai da yana ɗiban mangala ne a jaki yana ɗiban bola, sai wata mata ta haɗu da shi sai ta mai tambaya akan jinin haila, sai bai sani ba. Wasu ta ce au al-himaru ala al-himari, jaki ne akan jaki, wasu ya fi sai tafi koyon karatu. Ta tafi neman ilimi ne saboda ya ga daidai lokacin da ya kamata ya nemi ilimi, kuma an buɗe mai shago duniya ta zauna a. To yanzu kun ga akwai Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri al-Majdi, akwai Abdurrahman ibn al-Qasim al-Madini malamin Imam Malik. to idan ba kai a hankali ba sai ka zo ka ce Abdurrahman ibn al-Qasim al-Madini an Maliki kaga kai taqdimun wa ta'khirun ka kai Imam Malik gaba ka jawo wannan baya to in aka samu haka an samu mukhalafa to in aka samu wani garin bincike shi kuma ya je sai a gano Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri an Malik to kaga saboda binciken da aka yi an gano naka akwai mukhalafa to sai a ce wannan naka ya zama al-maqlubu to ya zama al-maqlub kun ji al-maqlub shi ne hadisin da aka yi kwan gaba kwan baya aka dawo da gaba baya aka dawo da baya gaba to anan akwai wani rikici da nake so in warware muku duk da na ga lokaci ya kusa amma dole ne tunda ane ana so a fahimta ne bari in fara lokaci ya kusa bari in takaita amma hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan ɗayan ku zai durƙusa a sallah kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa to yanzu mu tsaya a nan daga cikin hanyoyin da ake fahimtar hadisi ko aya idan Allah ya misali da wani abu a Qur'ani ko Annabi ya misali da wani abu a cikin hadisi malamai suka ce sai ka tsaida hadisin a nan ka tashi burki ka je ka ga abin tukuna sannan ka dawo ka ci gaba da hadisin sai ka gane idan ɗayan ku zai durƙusa a sallah kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa ko ko su tunda mace wata raƙuma ne wannan kowa ya fahimta amma da ni da sai ba mu san raƙumi ba to yanzu ɗayan abu biyu ko dai mu je mu nemi yaya da raƙumi ke durƙusawa ko kuma mu gane wata dabba ce take durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa yo akuya ma tana durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa shine raƙumi in ya tashi durƙusawa ƙafafuwan nan na gaba to gwiwar da ke gaban shi ku kiyaye ita ce ta kama da gwiwar da ke ga ɗan adam a ƙafa ku gane wannan ku kalli gwiwar raƙumi ku kalli gwiwar akuya da kyau za ka ga ta gaba da ita ce ta kama da ƙafa ka ta baya kalli gwiwar akuya da kyau ta baya ita ce ta kama da ƙafa ta gaba to in baka fahimci wannan ba ba za ka taɓa gane hadisin nan ba idan haka Allah ya yi kwan gaba kwan baya ne a wajen halittar mu nunan kun ga haka ko kuma haka don haka wannan gwiwoyin na da nan su ne suka kama da nasu na gaba to sai ka duba idan akuya za ta durƙusa ya take yi tana durƙusawa ne da gwiwoyin ta wanda gwiwar tana kafa gaba ne haka take yi to haka raƙumi na ke durƙusa to sai Annabi ya ce maka to kai kaka haka ku tsaya ku fahimci wannan da kyau tukuna gwiwar raƙumi a ina take a ƙafar gaba take sai kuma gwiwar ka tana ƙafar baya to yanzu ba ƙafa ce ake magana ba gwiwa ce kun ga fa'idar usulul fiqh da na bari yanzu ba am bane khas ne gwiwa am in gwiwa khas ce ƙafa ko am ce to ba ƙafa Annabi yake magana ba idan ɗayan ku zai durƙusa kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa idan haka sai ka je ka ga raƙumi yana durƙusawa da gwiwa to kai aka ce kar ka durƙusa da gwiwa to yanzu kai da me zaka durƙusa kenan kai kuma sai ka durƙusa da hannu kenan to sai hadisin da kansa sai yake wal yada yadayhi qabla rukbatayhi dan haka sai ya sanya hannayensa kenan kafin gwiwoyinsa to wannan hadisin bai da wani rikici to amma kun san idan manya suka shiga karamin matsala sai ke girma sai Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad sai kuskuren wannan hadisi sai ce to ai gwiwar raƙumi ai tana hannun shi na gaba to tunda tana hannun gaba to ai raƙumi ta daina durƙusawa da hannu kenan saboda haka to kai kuma kaka durƙusa da hannu ya ka ce to ai kuma ga hadisin a ƙarshe ya ce wal yada yadayhi qabla rukbatayhi sai ce inna fi hadisi abi hurairah qalban min ar-rawi sai ce ne riwaya ne man ta yi jiya hadisi lafiya ne yake kwakwalwar ta Ibn al-Qayyim ke fahimta ta jiya to amma kamar yadda nake fahimta karaman matsala an manya suka dauke ta sai ta girma da Ibn al-Qayyim ya bada wannan fasara da yawa sai wasu suka mara mata baya sai abin ya zama rikici a cikin fiqh amma babu wani rikici ko kaɗan. Don haka Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya zo littafin At-Ta'liqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad ya rubuta wannan littafin wajen shekaru 50 amma an buga su ba da daɗe wannan ba. A cikin wannan littafin da ya zo da ya tsaya ya tattaka guri ya magana ne to malamai da yawa sai da suka yi Ibn al-Qayyim gyara a wannan wuri kuskure ne ya faru hadisin lafiyar su kalau. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Ibn al-Baraq da ya zo shi kuma sai ya gyaran matsala a kanikanku da ya kawo wannan hadisin na Abu Huraira sai kuma ya kawo hadisin Wa'il Ibn Hujr hadisin da ke cewa annabi yana durƙusawa da gwiwa sannan hannu. Wannan hadisin na farko munkarin hadisi ne. Na biyu da shi Ibn Hajar ya kawo ya ba'afa shi kaɗan haka sai ce amma fa inna min awwali shahidan yace amma na farkon yana da shaida. Wanne ne na farkon? Shi ne magana a tafi da hannu ka a tafi da gwiwa shi sai bai kawo shaida ba. Amma in kana da bulugul maram mai sa'alikin hamidin fiki ya kawo shaida ɗin daga cikin Bukhari. Imam al-Bukhari ya kawo daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya kasance in zai tafi sujuda yana tafiya da hannu. Kaga ya zama shahidi da na farkon kenan. Kun ga mun ƙara jin wani ilimi. Dama mun karanta me yake shahidi shine a kawo matani ya yi kama da wani matani. To yanzu kun ga wannan da ya faru din nan a ƙasar gaskiya saboda Allah ta kawo misali na wannan matsalar da ake fuskanta ne. Amma kuma kuskure ne Ibn al-Qayyim da ya da'awar cewa akwai kalbi akwai jiyawa a cikin hadisin babu wani kalbi. Amma yanzu misali da za ka zo innamal a'malu binniyyat sai ka ce innama niyyatu bil a'mali wa anan sai ka ce kalbi ya faru. Don in ka ce lallai niyyoyi sai da ayyuka wato duk abin da mutum ya niyya sai ya aikata. To kaga ka yi kalbi ko kun fahimta? Yanzu wannan misalin kalbi ne a cikin isnadi. To akwai wani abu da ke faruwa jama'a ba kalbi bane amma in baka natsu ba sai ka rikice. A ɗabi'ance babba yakan karantar da ƙarami. To amma sai a ga ƙarami ya yi ruwaya daga a babba ya yi ruwaya daga ƙarami. To wannan in ya faru ana so ka natsu ka bincika saboda ta iya yiwuwa haka abin ne. Miji mata yake karantarwa sai matarsa ta ruwaito daga gare shi. To akwai wata mai suna Fatimatu bintul Munzir jikar asma'u yar Abubakar. To akwai mijinta shi kuma almajirinta ne. To idan baka natsu ba da kyau in ka zo irin wannan sai ka ce kalbi ya faru ba kalbi bane. Hadisin ka karanta cikin sahihi Bukhari babin sallar kusufi kusufin rana wani dogon hadisi zaka ji ta ce na zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da hantsi sai na samu maza sun taru na zo na cewa Aisha ko lafiya sai Aisha tana sallah a ɗaki sai ta nuna mini sama. Wannan hadisin zaka ji shi mijinta ya ruwaito daga gare ta to wannan ba kalbi bane haka an yi. Don ita irin haka in ta faru wani sai ce to kaga kalbi ya faru a nan ga shi wannan kaza ba kalbi bane. Ina fatan an gane. Allah ya taimaka. To yanzu mun zo karatu na gaba a tashi au bi zuwa da firawi fal mazid fi mutasil al asani amma saurara ne insha Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.